sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri ke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 13 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Yakubu da kanin labaran duniya.
To Baballe, Majalisar Dattawan Amurka ta ci gaba da zama da safiyar yau Asabar a matsayin kotu akan batun tsige tsohon shugaban kasa Donald Trump. A yau Asabar, masu adawa da juyin mulkin sojoji a kasar Myanmar sun ci gaba da shirya gagarumin zanga-zanga a kwana na 8 a jere, inda kuma ake ci gaba da kama masu sukar gwamnatin sojan, lamarin da ke ƙara fusatar da jama'a akan kama zababbiyar shugaba Aung San Suu Kyi. Kana wani jami'i a cikin rukunin masu bincike daga hukumar kiwon lafiya ta WHO da suka je kasar China domin gano mafarin cutar coronavirus ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa China ta ki hannunta bayanai akan batutuwan coronavirus 74 da aka fara ganowa a farkon bullar cutar a birnin Wuhan.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, yayin da yakin neman zaben shugaban kasar zage na biyu kan kama, kungiyoyin rajin kare demokuraɗiyya a kasar sun yi kira ga 'yan Niger da su kula kan yadda wasu 'yan siyasa ke kalamanta da zaune tsaye.
Su yi aiki da dokoki na ƙasa, su yi aiki da doka wa gata mu ta kwada electoral kundi na zaɓe, kuma su mutunta irin waɗanda dokoki na zaɓe don mu ƙara bada mu zama misali cikin duniya. Muna kira ga duk 'yan Niger duk inda suke, kar su saurari batun inda su hitowa inda ba na ƙware na.
Ha kuma za ku yi cewa a Najeriya, adadin Fulani 'yan gudun hijira daga kudancin ƙasar zuwa jihar Kaduna na ƙara ƙaruwa.
Suna baki a nan dazukan nan, wasu a gire-zire, wasu a hanya. Yanzu a Kaciya an samu magidanta 150, iyalin sun kai wajen 400.
Sannan kuma za ku yi cewa masana da ƙwararru a Najeriya na ci gaba da tafka muhawara kan yin sulhu ko akasin haka da 'yan bindiga daɗi a arewacin ƙasar. Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya, wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Majalisar Dattawan Amurka ta ci gaba da zama da safiyar yau Asabar a matsayin kotu akan batun tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump. Masu shigar da ƙara daga majalisar wakilai da lauyoyin Trump, babu wanda ya bayyana aniyar gabatar da shaidu, lamarin da ke nuni da ɓangarorin guda biyu za su kawo ƙarshen muhawarar da suke yi a yau Asabar. Kana ba da ɓata lokaci ba, kada ƙuri'a zai biyo baya. A ranar Juma'a, lauyoyin Trump sun kammala bayanan kariya da suke baiwa tsohon shugaban ƙasar na Amurka, inda suka mutunta cewa bai ingiza taron jama'a suka yi mummunar hali akan majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairu. Lauyoyin Trump sun kwatanta wannan shari'a da wani bita da kullin siyasa ce kawai. Lauyoyin Trump sun ba da bahasinsu ne a cikin sa'o'i 3 a ranar Juma'a, amma ba su yi amfani da sa'o'i 16 da aka ware musu domin su gabatar da bayanansu ba. A yau Asabar, masu adawa da juyin mulkin sojoji a Myanmar sun ci gaba da shirya wata gagarumar zanga-zanga ta rana 8 a jere, inda kuma aka ci gaba da kama masu sukar gwamnatin sojan, lamarin da ke ƙara fusatar da jama'a akan kama zababbiyar shugaban ƙasa Aung San Suu Kyi. Dubban jama'a sun taru a cibiyar kasuwanci a birnin Yangon, yayin da masu zanga-zanga suka bazu a titunan babban birnin Naypyidaw da birni na biyu Mandalay da wasu garuruwa wuni guda bayan zanga-zanga mafi girma da aka gudanar a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Ku daina sace mutane cikin dare, kuna garkuwa da su. Wannan wani rubutu ne a cikin kwalaye da masu zanga-zanga suka rike a Yangon a matsayin martani ga yawan kame-kame da ake yi a cikin wannan lokacin. A jiya Juma'a, ofishin kula da haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutum 350 ciki har da 'yan raji da wasu jama'a aka kama a Myanmar tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu, inda ake zargin su da aikata laifi ba ta hanyar da ya dace ba. Wani jami'i a cikin rukunin masu bincike daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO da suka je China domin gano mafarin cutar coronavirus ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa China ta ki hannunta bayanai akan batutuwan coronavirus 74 da aka fara ganowa a huskan farko ta kullar wannan cuta a birnin Wuhan. Dominic Daya, dan asalin Australia, masanin cuta mai yaduwa, ya ce an baiwa rukunin takaitattun bayanai amma ba gundarin bayanai da suke bukata ba, wanda suka hada da tambayoyi akan marasa lafiya da matakan martani da kuma sharhi akan martanin. Daya ya ce rukunin ya hakikance wurin tambayar bayanai, ya kuma ce ba shi da cikakken hujjar da rukunin bai samu bayanan da yake bukata ba, amma kuma ya ce jami'an WHO suna ganin sun samu wadatattun bayanai fiye da abin da suka taba samu a shekarun baya. Oxford da kamfanin har da magunguna ta AstraZeneca sun sanar cewa za su gudanar da gwajin rigakafin coronavirus a kan kananan yara 300.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, kungiyoyin rajin kare haƙƙin demokuraɗiyya sun fara yi wa 'yan ƙasar hannun kan mai sanda, bayan la'akari da sabon salo da 'yan siyasa suka ɓullo da shi a wannan lokaci na yaƙin neman zaɓe. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Lura da yadda 'yan siyasa suka fara amfani da wasu kalaman da ka iya tasiri a kawunan magoya baya wajen tayar da zaune tsaye a wannan lokaci da yaƙin neman zaɓe yakan kama a nan Nijar, ya sa haɗin gwiwar CDR kiran taron manema labarai da nufin taka burki ga masu yunkurin shimfiɗa wannan sabon salon siyasa, kamar yadda kakakin waɗannan ƙungiyoyi Anda Garba Musa ya mana ƙarin bayani.
Kana ganin akwai gungu na 'yan siyasa waɗanda ka zakkuwa da sun samu hili an buɗe kamfani, suna gayin kallamai waɗanda ba su dace ba, suna gayin kallamai irin na son tattara na tsaye, suna kira ga 'yan ƙasa kamar a yi wani rikici ko a yi tashin hankali zaɓe in kawo ba su samu ba. Shi na maka ƙara kwatanta ma 'yan Nijar, duk da Musa sun sani kar su saurari wannan batu wanda bai dace ba. Su yi aiki da dokoki na ƙasa, su yi aiki da doka wa gata mu ta kwad electoral kundi na zaɓe, kuma su mutunta irin waɗanda dokoki na zaɓe don mu ƙara bada mu zama misali cikin duniya. Muna kira ga duk 'yan Nijar, duk inda suke, kar su saurari batu da inda su hitowa inda ba na ƙwarina ba. Su yi aiki su san da bori guda ne muke masu tsahi, ba mu da wata ƙasa banda Nijar. Kenan 21 ga wata su hito da hi su yi zaɓe, su zaɓi shugaba wanda zai kai ƙasarmu gaba.
Shi ma shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta kadar son Allah da bashi ya ce akwai alamar kaucewa ƙa'ida a yanayin da yaƙin zaɓe yake gudana a halin yanzu.
Babban mutum wanda ka san kai da kanka ka san ya bauta ma ƙasarka, sai ka zo ka ci zarafin shi kuma ka san haji ko kishara, to kaga irin wannan abin shi wai ka rikici wannan siyasa a Venezuela wannan zagi-zagin. To ya kamata 'yan siyasa su ma mutanen su magana, su tabbata siyasa ba zancen cin mutunci ba ne. Wannan abubuwan da suke na zagi-zagi na cin mutunci ya kamata a daina shi, kuma su tabbata akwai doka ba wanda a bisa.
Ƙasashen duniya sun yaba wa Nijar da jama'arta saboda yadda zaɓukan watan Disamban 2020 suka gudana cikin kwanciyar hankali. Dalili kenan ake ta jan hankulan magoya bayan Bazoum Mohamed da na Muhammad Usman su yayyafawa zuciyarsu ruwan sanyi don ganin komai na zagaye na biyu na zaɓen 21 ga watan Fabrairu ya gudana cikin kwanciyar hankali, ta yadda wanda ya sha kaye a wannan fafatawa zai rungumi kaddara ko kuma ya bi hanyar da doka ta tsara wajen kalubalantar sakamakon zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mumuni Barma, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labarin duniya kashi na biyu.
Wani harin kunar bakin wake da aka kai da mota ya kashe akalla farar hula guda, kana ya jikata wasu guda bakwai a Mogadishu babban birnin Somalia da safiyar yau Asabar. Fashewar da ta auku a kusa da wani shingen jami'an tsaro ta lalata akalla motoci da dama a cewar hukumomi da shaidun gani da ido. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya faɗa cewa direban motar ya ki ɗaukan umarnin da aka bashi da ya tsaya, nan take sojoji kuma suka buɗe wuta akan motar yayin da motar take kutsawa ta wuce shingen farko kafin ta isa ga shinge na biyu, sai dai babu wani da ya ɗauki alhakin kai wannan halin nan da nan. Harin ya faru ne a kusa da ginin majalisar dokoki da kuma fadar shugaban ƙasa. Kungiyar Al-Shabab a cikin wannan lokacin ta yi barazanar kai hari a rumfunan zaɓe a lokacin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. A ƙarshe, kungiyar tarayyar Turai ta yi kira a yau Asabar ga China da ta janye takunkumin da ta ɗora wa shirin labaran duniya na BBC a wani matakin martani na ƙwace izinin ɗaukar labarai da Burtaniya ta yi wa kafar yaɗa labaran gwamnatin China. Tarayyar Turai ta faɗa a wata sanarwa cewa matakin Beijing ya ƙara kuntatawa ƴancin faɗar albarkacin baki da kuma damar samun bayanai a cikin iyakarta. Kani ya saba wa dokokin ita China kanta da sanarwar ƙasa da ƙasa akan ƴancin bil'adama. Sanarwar ta kuma ce sanarwar da Hong Kong ta bayar cewa kafar yada labaranta za ta daina daukar shirye-shirye daga BBC yana ƙara gurgunta ƴancin walwalar faɗan albarkacin baki da ke faruwa a yankin da ba shi da cikakken ƴanci na cin gashin kai tun bayan kafa wata dokar tsaron ƙasa da aka dora wa yankin a shekarar da ta gabata.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya, adadin Fulani ‘yan gudun hijira daga kudancin kasar zuwa jihar Kaduna na ƙara ƙaruwa, a yayin da shugabannin Fulani ke nuna damuwa game da abin da ka iya biyo baya. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikra ya aiko mana.
Bayan ba da wa'adinta da Fulani makiyaya daga daji da gwamnatin jihar Ondo ta yi a kwanakin baya, wasu Fulani suka fara ƙaura zuwa arewacin Najeriya domin neman matsuguni a ɓangarori daban-daban. Shugaban kungiyar miyatta Allah ta Fulani a jihar Kaduna, Alhaji Haruna Usman Tugga, ya ce yanzu haka akwai Fulanin da suka yi kaura akalla guda 4,000 a kudancin jihar Kaduna.
Suna baje nan dazukan nan, wasu a gire-gire, wasu a hanya. Yanzu a Kaciya an samu magidanta 150, iyalan sun kai wajen 4,000.
Sun to da dabbobin su ne?
Dabbobi na baya.
Ba kwa ganin kila cewa wannan kuma zai ƙara kawo wata damuwa tunda wato dan guraren da ake kiwon ma kila zai zo ya kadan.
Eh mana ai dole zai yi ina wurin kiwo ba wurin kiwo ai matsaloli ne kawai a tafiya zai sake taruwa iri-iri.
Yanzu menene babbar damuwar ku?
Damuwar mu yanzu a na farko tukuna abin da za su ci kuma suna baje a waje da yara kanana. Daga na farko tukuna a taimaka musu, daga nan sai kuma a shawari a duba menene ya kamata a yi domin kaga wurin nan zai cika ne dam a rasa ya za a yi.
Tuna dai wannan tururuwar Fulani zuwa kudancin jihar Kaduna ta fara kawo fargaba. Musamma dai ganin yadda yankin ke yawan fama da rikice-rikice, sai dai duk da haka kuma masana harkokin tsaro na ganin hakan ka iya zama sanadin kawo ƙarshen matsalolin tsaro a kudancin Kaduna. Manjo Hayashin Kwamirtaya na cikin masana harkokin tsaron da ke da irin wannan ra'ayi.
Akwai aiki ga hukumominmu musamman a nan arewacin Najeriya, sai dai kuma har ila yau suna iya amfani da wannan dama a samar da zaman lafiya a shi wannan yanki. Dalili ko shi ne yanki ne wanda ya daɗe yana fama da wannan rikice-rikice tsakanin Fulani da wa'in suka jilu. To kasancewa wa'innan Fulani masu tarin yawa da suka zo wannan wuri, zai iya yiwuwa su wa'innan ɗan gari in sun karɓe su an yi zaman lafiya da su sanadiyar su, sauran Fulani da ke zuwa daga waje su kawo farmaki yanzu za su iya dainawa. Ko dai ya Allah in wa'innan Fulani da suka yi ƙaura suka sa baki a ku bari abin da kuke yi, mu ma ga mu yanzu mun zama ƴan wurin nan kuma mutanen nan sun karɓe mu. Ko kuma ya Allah a'a, kasancewa da kansu ganin ga ƴan uwansu sun zo wannan wuri suna iya daina kawo wannan farmaki. Amma dole kan gwamnati sai ta tashi tsaye musamman tun da sun riga sun zo. To tun yanzu a nemi shugabanninsu a zauna da su a nuna musu zaman lafiya ake so su yi. Matukar ba za su yi zaman lafiya ba, to a nan ma fa ba za a kyale yanda suke so ba, kuma a nuna musu duba da inda suka baro sanadiyar tsangwama da ake musu.
Shi kuwa shugaban kungiyar miyar ta'ala na jihar Kaduna Alhaji Usman Tugga cewa yi tunda dai akwai matsala to wajibi ne fa sai gwamnatocin arewa sun taimaka.
Akwai damuwa kure idan an yi yawa za a samu damuwa domin ana tattalin zaman lafiyar ne, amma ta kama dole ne kawai a karɓe su. Shawara kenan gwamnonin nan su magana da gwamnonin su domin wannan abun ba zai zama alheri ba, zai zama damuwa mai yawa. Mutane suna zaune wani ma ya shekara 60, ai kowa ya ga abin da ya faru, to a ce an yi shiru haka a kyale a cigaba da wannan abu zai zama damuwa.
Wannan matsala ta barazanar koro Fulani dai ta sa wasu gwamnatocin arewa yanke shawarar tsara kiwo na zamani, musamman ma dai ta hanyar turke Fulanin guri guda da kuma samun musu kayayyakin more rayuwa, abin da wasu kuma ke gani aiki ne mai wahala da zai iya ɗaukar lokaci. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai muna Najeriya, inda masana da ƙwararru a ƙasar ke ci gaba da tafka muhawara dangane da yin sulhu ko akasin haka da 'yan bindiga daɗi a jihohin arewa maso yammacin ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na Kaina.
Biyo bayan kara kasancewar matsalar tsaro irin na 'yan bindiga daɗi a yammacin arewacin Najeriya, wasu daga cikin gwamnatocin jihohin sun shiga sasantawa da 'yan bindigar. Zamfara, wacce ta fara wannan sulhu, ta ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu, a cewar Zailani Baffa mai magana da yan gwamnan jihar.
Mulkin yakin sun kuru ne a ce maka wai wuta kawai ta zafe maganinsa. A duk duniya a tarihi babu inda aka taɓa samun nasara a wannan. Sai an yi zama a tebur an yi wannan sulhu ɗin. Kuma ma'ana a nan shi ne abin da gwamnatin Zamfara ta gani shi ne ta fitar da abin da ake kira carrot and stick approach. Duk wanda ya yarda da sulhun nan sai a zauna da shi lafiya. Wanda kuma bai yarda da sulhun nan ba, a yi maganinsa. Abin da muke yake nan kuma shi ne kawo mana wannan zaman lafiyar da har yau jama'a suna walwala, suna zuwa kasuwannin su, suna zuwa ofisoshi ana abubuwa, har abu ya sauki akan munin abin da yake faruwa a baya.
Jihohi irin su Kaduna da Katsina da ke makwabtaka da Zamfara sun ce babu ruwansu da wani batun sulhu. A baba nan dai babban malamin addinin musulunci Dr. Ahmad Gumi ya fara bin 'yan bindigar har cikin dazuka yana musu wa'azi. Kuma na tambaye shi duba da yadda aka samu rarrabuwa tsakanin gwamnatocin jihohin da ke wannan shiya akan wannan batu na sulhu. Ko yanzu menene abin yi?
Abu ne mai sauki, nama ne aka kawo, wani ci a soya, wani ci a fife su. Me fife su, fife su din shi. Me soya wa ya soya, amma ga wanda zai aiki. Tun yaushe ake yaki da su. Me yakin yayi yaki. Me sulhu yayi sulhu, mu ga wanda zai ci nasara.
Amma yanzu kai takamaimai da ke ka gana da mutanen nan, kana ga wani mataki ne zai fi yin tasiri?
Ba wanda zai tasiri sai wannan sulhun nan. Domin me na gaya maka yanzu ba maganan wannan kama mutanen da suke suna azabta mutane ana neman kuɗi, kuɗin neman sayan makamai ne na yaki.
Amma doctor wani na cewar kamar mutanen nan sun saba da garkuwa da mutane suna samun miliyoyin kuɗi.
Babu wani abin jin daɗi tare da su. Abinci ma da kyau suke ci. Sannan kuma kuɗin nan da yawa ma akwai mutanen cikin gari har jami'ai wanda suke tare da su akwai su. Suna karɓan kuɗin da ake garkuwa da shi.
Masana tsaro irin su Air Commodore Baba Gamawa mai ritaya na cewar a yi taka tsantsan.
Ko irin waɗannan sulhu an yi su a baya kuma ba a ga wani fa'idan su ba. To daga wannan ya riga ya shige kuma ba zai hana a yi wani abu a gaba ba. Saboda haka wannan sulhu da ake yi ba hurumi ba ne na waɗannan mutane. Hurumi ne na jama'an tsaro, su suka san me ya kamata a yi, ba yadda za a yi mutum ya ɗauki makami ya lankaya ya zo wurin da ake sulhu da shi. Wannan ba daidai ba ne. A bar jami'an tsaron nan a goyi ba domin su yi maganin waɗannan abubuwa da ake yin su ba bisa doka da oda ba. Duk wanda ya ɗauki doka hannunsa dole a hukunta shi, kuma dole doka ta yi aikin shi. Waɗannan jami'an tsaro a bar su su yi aikin su, ba daidai ba ne mutane su ga ayyukan da ba nasu ba. Ni hankali, ni hattara, mu ga waɗannan abubuwa a kai da a baya an samu nasarori a kai, an daina abin da ake yi, kuma mutanen da suka ɗauki doka hannunsu dole a hukunta su.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda za a samu tasiri ko akasarin haka na yin sulhun ko kuma ƙin yin sulhun. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai leka a kasar Ghana ne domin duban irin gangami da ayyuka da hukumomin kasar ke yi na neman rage yawan hatsarin ababen hawa. Hukumar kiyaye hatsarin ta kasa ta National Road Safety Authority a Ghana ta kaddamar da wani gangami mai take Arrive Alive, ma'ana a iso da lafiya. Manufar wannan gangami mai take Arrive Alive ita ce rage yawan hatsarin ababen hawa a kasar Ghana. A cewar babban daraktan hukumar ta Road Safety, Mrs. Mary Obriyebua, wannan gangami ɗaya ne a cikin ayyuka da dama da hukumar take yi na rage yawan hatsarin motoci a kan hanya da ke sanadiyar asarar rayuka da dama da kuma munanan raunuka da galibin mutane ke kai ga nakasa. shugaban taron safety ta ce ta gano cewa a cikin watanni uku kusa da karshen shekarar 2020 an samu hatsari da dama akan hanyoyi a kasar Ghana. Ta ce hatsarin ababen hawan da munanan illa da yake yi wa al'umma suna faruwa akan kowane dan adam, dan haka ta ce dole ne a dauki matakai na dakile su. Dalilin haka ne kuma yasa hukumar take ilmantar da direbobi da kuma fasinjoji. Mrs. Obriyebuwa ta kara da cewa wannan gangamin na musamman ne saboda a karon farko aikin hukumar ya samu gagaruman karbuwa wurin kafafin yada labarai da ma wasu ayyukan kafafin yada labaran kamar tallace-tallace da shirye-shirye na musamman da hirarraki a dakudan watsa shirye-shirye da zuwa inda jama'a suke da yin shela da karfafa aikin doka da tattaunawar masana da ganawa da jama'a a duk yankunan kasar da gundumomi da ban unguwanni. A dan haka ta yi kira ga kowa ya rungumi wannan gangamin da hannu biyu-biyu, inda ta gargaɗi jama'a cewa kowa ya bada gudunmuwarsa a matsayinmu na masu amfani da hanya. Mai magana da yawun hukumar kiyaye hatsari ta Ghana, Kwame Kuduya, ya ce ko da yake ba mu kasancewa a cikin motocin da suke fadawa cikin hatsarin, amma dai sukan tattauna da mutane da suka tsira da rayukansu kuma suna bayyana musu musababan hatsarin.
In 9 out of 10 situations you have surviving victims telling you what they observed on the trip, which they found to be unhealthy, but didn't have the courage to speak.
Yace tara a cikin goma na mutanen da suka tsira da rayukansu a cikin hatsari sukan fada mana cewa suna ganin abubuwa da direbobi ke yi marasa kyau da ka iya jefa su cikin hatsarin, amma kuma sai su ja bakin su su yi shiru har sai ya kai su ga halaka. A dan haka muna kokarin kare irin waɗannan mutane a cikin gangami da muke yi.
So as a passenger, that is your responsibility. The guy has a duty to take you to your destination in good and in safe.
A matsayinka da passenger, alhakinka ne ka tabbatar da direba ya kai ka inda zaka je cikin lafiya. Dan haka idan ka ga yana abubuwa marasa kyau ko amfani da waya ko wani rashin da'a da yawan gudu yana kokarin satar hannu da gudu cikin dare, bai dace ba ka kama baki kai shiru.
It doesn't pay to be quiet.
Galibi dai akan dora laifin hatsarin ababen hawa akan direbobi, musamman matukar motocin haya da ke tafiya zuwa wurare masu nisa. Sai dai ana zargin hukumomi da rashin sa ido akan ayyukan direbobin domin tabbatar da sun bi doka da oda a cikin aikinsu. Batun da ya sa mai magana da yawun hukumar kiyaye hatsarin Kuduya yake cewa
the law now mandates the authority to regulate the transport sector, which means that
yanzu dokar kasa ta baiwa hukumar kiyaye hatsari ta road safety hurumin kula da tafiyar da ayyukan sashen sufurin kasar, wanda haka ke nufi masu tuka motocin kasuwar za su koma karkashin kulawar hukumar, wanda a halin yanzu ba haka lamarin yake ba. Akwai babban gibi wurin sa ido akan ayyukan direbobin 'yan kasuwa saboda ba wata hukumar kasa da ke kula da tafiyar da ayyukan su. Lallai wannan abu zai canza karkashin sabon alhaki da aka baiwa hukumar.
And that is about to change with a new mandate of the authority.
Shi ma shugaban kasar Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo Addo, ya bayyana damuwarsa ga irin barnar da yawan hatsarin ababen hawa ke yi wa tattalin arzikin kasar ta hanyar asarar rayuka da kuma munanan rauni.
Last year, I set up an interministerial committee composed of the Minister for the Interior, the Minister for Roads and Highways.
Yace a shekarar da ta gabata na kafa wani committee ministoci da ya hada da minister harkokin cikin gida da minister hanyoyi da manyan hanyoyin kasa da kuma minister sufuri, su tantance su kuma ba da shawarwari akan yadda za a rage yawan hatsarin ababen hawa a cikin kasar.
To examine and propose measures to deal with the increased state of road accidents in the country.
To saboda lokaci za mu dakata a nan, amma dai za mu ci gaba da bibiyan gangami da ayyuka da mahukunta ke yi na rage yawan hatsarin ababen hawa a kasashenmu masu tasowa. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakub Makeri, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Za mu fara da sakon Usman Shitu Mahuta, karamar hukumar Dandume, jihar Katsina, Najeriya. Dace hakika yau Asabar yau take ranar rediyo ta duniya. Babu shakka mu masu sauraro muna alfahari da wannan rana, domin kuwa rediyo ta kawo mana gagarumin ci gaba a rayuwarmu. Sauraron rediyo na da alfani sosai. Ta hanyar rediyo ne talaka ke sanin ƴancinsa, sannan shugabanni masu mulki su ji koken talakawansu. Jingina ta musamman ga gidan rediyon muryar Amurka VOA akan irin muhimmin rawar da kuke takawa na wayar da kan al'umma a faɗin duniya. Babu shakka rediyo ta zama hansile ta gidan kowa. Gaba dai rediyon muryar Amurka. Sai kuma sako daga Ahmadu Abacha Macina, ta ce salam muryar Amurka. Matakin da gwamnatin kasar Chadi ta dauka na jibge dakaru 1,000 kan iyakokinta da kasashen jamhuriyar Niger da Burkina Faso da Mali, don yaki da ƴan ta'adda masu ikirarin jihadi da ke kai har-haren sarukan doki a waɗannan kasashe ya yi daidai. Kuma abin yabawa ne da jinjina. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Allah kuma ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula na ƴan bindiga a ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Amin summa amin. Sai kuma sakon Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya, ya ce shirin sulhu da gwamnatin jihar Zamfara ke yi da ƴan bindiga hakan ya dace matuƙa, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Ya kamata ƴan bindiga su yi tuba na fisa dilillahi, amma ba tuban muzuru ba. Sai kuma sako daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, albarkacin ranar rediyo ta duniya. A yau zan yi amfani da wannan rana ta rediyo domin isar da sakonninmu ga mahukunta a Najeriya, ta su ƙara ba mu dama mu ci gaba da faɗin albarkacin bakinmu, domin faɗin albarkacin baki yana da matuƙar amfani ga al'umma. Da fatan al'umma za mu ringa faɗin gaskiya abin da ya faru, domin kaucewa haddasa rikici a tsakanin al'umma. Sai kuma sako daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, ta Fati Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, suka ce shugaba Buhari ya kamata ka gauta takawa masu cin zarafin Fulani makiyaya birki, tun abin bai kai kasar mu ga lahaula ba, domin tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya, amma sai an yi tsalle miliyoyi ba a fito ba. Madalla, muna farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa ne BOA zai soma a gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu, kuma ga ɗaya daga cikin sababbin shirye-shiryen.
Zauren matasa, don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba, muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su, ko kuwa hau teburin shawara?
Ba ɗaukan ba filata ne ba kome ba ne, saboda lokacin da aka ƙera duniya a lokacin aka ƙera shi shi ma.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
To wallahi su sani waɗannan ƴaƴan talakar da suke ko uwan su, wata ran sai sun zo sun sa su hoho.
Menene hoho?
Ibu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To baballe a ƙarshe, Majalisar Dattawan Amurka ta ci gaba da zama da safiyar yau Asabar a matsayin kotu akan batun tsige tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. Masu shigar da ƙara daga Majalisar Wakilai da lauyoyin Trump, babu wanda ya bayyana aniyar gabatar da shaidu, lamarin da ke nuni da ɓangarorin guda biyu za su kawo ƙarshen muhawarar da suke yi a yau Asabar. Kana ba da ɓata lokaci ba, kada ƙuri'a zai biyo baya. A ranar Juma'a, lauyoyin Trump sun kammala bayanan kariya da suke baiwa tsohon shugaban ƙasar na Amurka, inda suka mutunta cewa bai ingiza taron jama'a suka yi mummunar hali a kan majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairu.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya tana gabatarwa, sai kuma Hailahail da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, da ke cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.